sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asari, suna Nasir Fil Hashim Gumel tare da Aisha Ma'azza da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 18 ga watan Yuni shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Kasar New Zealand ta bayyana sabbin kamuwa da cutar coronavirus 3. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da babban jami'in diplomasiyyar China jiya Laraba a Hawaii. 'Yan majalisar Amurka na shirin jefa kuri'a game da kudirin yi wa dokar 'yan sanda garin bawul.
Kanin labaran kenan aka saurara, to cikin shirin za ku ji sabbin matakan da shugabannin tsaron Najeriya suka dauka domin ka karshen ayyukan 'yan bindiga a wasu sassan kasar. Haka kuma za a ji cewa an buƙaci matan jam'iyyun siyasa su farka daga barci don ganin sun kai labari a babban zaben jamhuriyar Nijar da za a yi. Muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha ta sille ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta email. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Ga cikakkun labaran duniyar. New Zealand a yau Alhamis ta bayyana mutum na uku da ya kamu da coronavirus a cikin makon nan. Lamarin da ya sanya gwamnati sake daukar tsauraran matakan killace masu shigowa kasar bayan da ta yi shelar kauda yaduwar cutar a kasar. Duk sabbin kamuwar su uku sun shigo ne daga wasu kasashe na sassan duniya zuwa New Zealand. Na baya-bayan nan ya zo ne daga kasar Pakistan wanda tuni aka killace shi. Hukumomi na kokarin gano duk waɗanda suka yi mu'amala da shi da kuma wasu mata biyu daga Burtaniya da aka tabbatar suna dauke da cutar bayan an sallame su kafin kammala wa'adin killace kai don su ga wani dan uwansu marar lafiya. Akwai damuwar hauhawar sabbin kamuwa a sauran sassan duniya. India ta bayyana sabbin kamuwa 12,881 a yau Alhamis, alƙaluma mafi yawa a wuni ɗaya tun farkon annobar. Yanzu waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar a ƙasar sun kai 376, alƙaluma mafi yawa bayan Amurka, Brazil da Rasha. A Amurka, jihohi sama da dozin ne suka bayyana adadin waɗanda suka kamu da cutar cikin wuni ɗaya mafi yawa a 'yan kwanakin nan, yayin da yawan mace-macen ƙasar yake ci gaba da raguwa. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da babban jami'in diplomasiyyar China kuma mamban kwamitin zartaswa na jam'iyyar Communist ta China Yan Jiechi jiya Laraba a Hawaii. Ganawar sa'o'i shida da aka yi cikin sirrin a sansanin sojin saman Hikam a Honolulu shine ganawar ido da ido na farko tsakanin Pompeo da Yan tun bayan Agustan bara. Sun samu rakiyar mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Stephen Begun da jakadan China Choi Kyan-kai. Pompeo da Yang sun sake ganawa na gajeren lokaci wurin taron cin abincin dare a ranar Talata. Kodayake duk bangarorin biyu ba su bayyana ainihin dalilin ganawar tasu ba. Kafar yaɗa labaran China ta bayyana ganawar a matsayin mai tasiri, yayin da mai magana da yawun Pompeo kuma ta jaddadawa Yang buƙatar samar da mu'amala mai alfanun bai ɗaya tsakanin Washington da Beijing. Dangantaka tsakanin ƙasashen biyu mafi girman tattalin arziki a duniya ta shiga mummunan yanayi shekarun da suka gabata kan batutuwa da dama da suka hada da cinikayya, takurawa Hong Kong mai ikon cin gashin kanta da China ke yi, ci gaba da mamaya da take yi a kudancin tekun China da kuma tushen annobar coronavirus da aka fara ganowa a China a Disamban bara. A daidai lokacin da Pompeo da Yang suke ganawa, shugaba Donald Trump ya rattaba hannu a wani kuduri na sanyawa jami'an China takunkumi a sanadiyar musgunawa musulman kabilar Uyghur wajen miliyan guda da wasu musulmai tsararru a lardin Xinjiang. 'Yan majalisar wakilai da sanatoci na jam'iyyar Republicans da Democrats na Amurka sun yi nisa a shirin nan nasu na yi wa aikin 'yan sanda garin bawul, ta yadda ma da 'yan majalisar wakilai da sanatocin ke shirin kada kuri'a a kai a mako mai zuwa. A jiya ne kwamitin shari'a ya amince da shirin na majalisar wakilan mai rinjayen 'yan Democrats ta aikewa cikakkiyar majalisar kudurin dokar da zai hana shaƙe mai laifi da sassauta kariya da 'yan sanda ke da ita domin baiwa wanda aka zalunta damar kai 'yan sanda ƙara da kuma kawo ƙarshen bincikar masu shaye-shaye ba izini. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell ya faɗi jiya Laraba cewa 'yan Republicans sun amince a yi zaɓe na tsari. Kudurin dokar zai buƙaci jihohi daga ƙananan hukumomi su nemi izinin zuwa binciken bazata na no-knock warrant daga ɓangaren shari'a na Amurka kafin su aiwatar da samame da kaman masu laifi. za kuma a takaita baiwa bangaren yan sanda kasafin kuɗi idan har ba su samar da tsari na daina shaƙe wuyar mai laifi ba, sai ko idan an ba da izinin amfani da ƙarfin bindiga. Duk 'yan Republicans da Democrats sun goyi bayan a kirkiri hukuma da za ta rinka bincikar dalilan aikata laifuka a tsakanin tsirarrun al'ummomi.
Kafin Aisha ta sake dawo mana da wasu ƙarin labaran, za mu leƙa Najeriya, inda tawagar shugabannin fannin tsaro na ƙasar ƙarƙashin jagorancin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaro, Janar Muhammad Munguno, ta ziyarci jihohin Katsina da Sokoto domin jajanta al'umma a kan bala'in hare-haren ta'addancin da kuma tabbatarwa da al'umma cewa an ɗauki sabbin matakan gamawa da yaƙin. Ga rahoton Umar Faruk Musa daga Abuja.
Tawaggar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ƙarƙashin jagorancin mai bashi shawara akan sha'anin tsaro Muhammad Babagana Munguno ta ziyarci jihar Katsina da Sokoto tare da masu faɗa aji a sha'anin tsaro na Najeriya, wato hukumar tsaron ƙasa ta farin kaya DSS da hukumar leƙen asirin ta ƙasa da ƙasa NIA da ofishin tattara bayanan sirri da aiwatar da shi na rundunar tsaro ta Najeriya da kuma Sakwato Janar 'yan sandan Najeriya, waɗanda suka yi nazari tare da duba mawuyacin halin da al'ummar ƙasa suke ciki a wannan ɓangare da matsala ta ta'addanci. Mai ba shugaban ƙasa shawara akan sha'anin tsaro Janar Munguno ya yi wa manema labaru ƙarin haske dangane da saƙon da suka ɗauke da shi daga wurin shugaba Muhammadu Buhari zuwa wurin al'ummar jihar Katsina da kuma Sokoto, inda yake cewa
dalilin da muka zo Katsina shine shugaban ƙasa ya ce in jagoranci waɗannan abokanan aiki na daraktoci na tsaro da shi shugaban 'yan sandan Najeriya, mu zo mu tattauna da gwamnan Katsina akan waɗannan abubuwan da ke faruwa na rashin tsaro inda aka takura wa mutanen Katsina da su Zamfara da su Kebbi. Mun fara zuwa Katsina ne dalilin su adda wannan rashin tsaron su ya fi shafa, saboda haka mun zo mun tattauna da gwamnan Katsina mu san me da me ke kawo wannan tsananin rashin tsaro kuma ya za mu yi mu fuskanci wannan rashin tsaro. Mun san cewa akwai ƙarancin kayan aikin tsaro tunda aka fara demokradiyya a Najeriya, babu shugaban ƙasa da ya kashe kuɗi akan tsaro kamar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Wannan don ni a National Security Advisor kuma ni na san abubuwan da ake yi, amma duk da haka shi bai daddara ba, zai ci gaba da taimakawa. Amma abin da ke damunmu haɗin kai ne na jami'an tsaro da kuma al'umma gabaki ɗaya. Dole al'umma su fito su taimaka mana. Akwai abubuwan da jami'an tsaro da kansu dole sai an ba su bayanan sirri, kamar sha'anin ƙwayoyi, sha'anin makamai da ke ƙetarowa daga ƙasashen da ke maƙotanmu. So dole al'umma su haɗe da mu fuskanci mutanen nan.
A waje ɗaya, Malam Nasiru Zaharuddin mai sharhi ne akan sha'anin tsaro a cikin Najeriya, ya kuma yi min ƙarin haske dangane da muhimmancin wannan ziyarar.
To wannan abin ya kamata a ce an fara yi shekara biyar da shugaba Buhari ya shigo mulki. Idan da ana irin wannan ɗin lokaci zuwa lokaci, ana tafiya mutane na ganin su kuma suna yin abin da ya kamata, kamar yadda aka yi wannan karar. To da tintin an gama da wannan matsala, domin abin da ya faru shi ne gaba ɗayan su service chiefs, wato manyan kwamandojin soja na ƙasa na ruwa da na sama, gaba ɗaya suke zuwa su ga shugaban ƙasa su masa bayani.
Amma kana ganin wannan ziyarar za ta ba da damar a inganta sha'anin tsaron nan da ya taɓarɓare?
To akwai magana ɗaya da shi mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro ya yi, wadda take da tsabar muhimmanci. Idan har za a bi ta, to ko shakka babu fiye da rabin matsalolin tsaron nan za a ware su shine na samun bayanan sirri ga su kansu al'umma da suke zaune a waɗannan yankunan da ake tafka wannan ta'annadi. Idan har waɗannan bayanan sirrin suna zuwa yanda ya kamata, to ko shakka babu ba zai ɗau lokaci ba za a iya ragargaza waɗannan 'yan ta'adda.
Malam Nasiru Zaharuddin kenan mai sharhi kan al'amuran tsaro a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aishatu ɗauke da ƙarin wasu labaran.
A yau Alhamis ne aka rantsar da sabon shugaban kasar Burundi Evariste Ndayishimiye a filin wasa na Ngoma da ke birnin Gatsby. Mako daya bayan mutuwar Fujian da shugaba mai barin gado Pierre Nkurunziza ya yi. An shirya rantsar da Ndayishimiye a watan Agusta, amma kotun tsarin mulki ta bada umarnin a rantsar da shi ba tare da bata lokaci ba bayan mutuwar shugaba mai barin gado. Ndayishimiye ya zama sabon shugaban Burundi ne yayin da ya samu kuri'u kaso 68 cikin 100 a zaben na watan Mayu, wanda ya hana jam'iyyar adawa cika burinsu na ganin an soke zaben bisa zargin maguɗi. Jam'iyyar CNDD-FDD ce ta zaɓi Ndayishimiye da ya gaji Nkurunziza, kuma zai yi wa'adin shekara 7 kafin sake tsayawa a zaɓe shi. Daga cikin kalubale na farko da zai fuskanta shine rage yaduwar cutar coronavirus. Ko a wurin rantsar da shi, an bukaci jama'a da su fita da wuri domin a sami gwada zafin jikinsu. Ya zuwa yanzu Burundi na da waɗanda aka tabbatar suna ɗauke da COVID-19 mutum sama da 100, kuma mutum ɗaya ne ya mutu da cutar. Daga ƙarshe, ba yabo ba fallasa dai a kasuwannin hannayen jarin Asiya a yau Alhamis, al'amarin da ya kawo ƙarshen wata zabura da suka yi saboda zaton za a samu farfadowar tattalin arziki bayan annobar COVID-19 ta kawo. Kamfanin Nike a Tokyo ya faɗi da ɗigo 4 cikin 100 a ƙarshen kasuwanci, yayin da hannayen jarin Hang Seng da ke Hong Kong ya yi ƙasa da ɗigo 2 cikin 100. Kana Shanghai Composite ya cirra da ɗigo 1 cikin 100 da maraicin kasuwanci. A wani wuri a yankin kuma, hannayen jarin S&P da ASX da ke Sydney ya yi ƙasa da ɗigo 9 cikin 100, Kospi da ke Seoul kuma ya yi ƙasa da ɗigo 3 cikin 100, inda SEC da ke Taiwan ya cirra da ɗigo 1 cikin 100, sai Sensex da ke Mumbai kuma ya haura da ɗigo 7 cikin 100. Kasuwannin Turai ma sun bude cikin jinkiri, inda FTSE da ke London ya yi ƙasa da ɗigo 5 cikin 100, CAC 40 da ke Paris kuma ya yi ƙasa da kashi 7 cikin 100. Sannan DAX da ke Frankfurt ya yi ƙasa da kashi 2 cikin 100. Kasuwannin duniya a farkon makon nan sun yi armashi bayan da babban bankin Amurka da na Japan suka yi alƙawarin sayen hannayen jarin kamfanoni domin farfado da tattalin arziki da annobar coronavirus ya durƙusa. Jiya Laraba, masu saka jari sun yi murna da labarin ƙaruwar sayen hannayen jarin Amurka da kaso 17.7 a watan Mayu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da ake shirye-shiryen zaben gamagar a jamhuriyar Niger, kungiyar ONG ta fara zagayen ofishoshin jam'iyyun siyasar kasar da nufin ta yadda mata daga barci don ganin sun shiga fafata wadda za a yi a ƙarshen shekarar nan 2020. Ta yadda za a samu wakilcin mata a kowane mataki na shugabancin al'umma. Wakilin muryar Amurka a mai silin mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
La'akari da yadda mata ke ɗare-ɗaren shiga zaɓe, duk ko da cewa su ne gaba-gaba wajen yi wa jam'iyyun siyasa yaƙin neman zaɓe a nan Nijar, ya sa ƙungiyar da ake kira ONG FAD shirya wani zagaye domin wayar da kan mata a game da mahimmancin shiga zaɓuɓɓukan da ake shirin gudanarwa a ƙarshen shekarar nan ta 2020 a wannan ƙasa. Nafisa Ide ita ce shugabar wannan ƙungiya.
Wanga taro ta yi mun kira shi ne dan mata da suke cikin siyasa su gani juna, su yi magana biskan tayyan mata da suke cikin party politics. Tunda kun san nan zuwa gaba ana yi election, muna so mu gani mata su huta da yawa sun yi participate
a karkashin wannan zagaye na tuntuba a tsakanin mata yan siyasa. Da wani bangare, kungiyar ONG FAD na hangen tusa musu ra'ayin cire dukkan wani bambance-bambancen siyasar da ba zai amfani jinsin matan kasar ba.
ONG FAD ta tara party wurin 17, party na adawa, party masu ci, party masu goyon baya, duk ta gama mu bisan table guda mun zamana muna tattaunawa. Yau ga mu Basira da MNCD. Jiya mun yi kishin ƙasa da Lumana, wanda ONG ta ba ma mata wurin 200 horo. Yau ga mata 40, kenan yau in muka hita ya zama 240.
Da take karɓar tawagar haɗin gwiwar matan jam'iyyu daga ɓangarorin siyasa daban-daban, shugabar matan MPN kishin ƙasa Hashiya Baraka Sabo ta yaba da wannan yunƙuri.
Mata su tashi da kwana biskan cewa su san gurin ayyukansu, su san su wane ne cikin tafiyar siyasa. Mata su ne ginshiƙin siyasa, don mata su suka yi yawa a cikin ƙasar Nijar gaba ɗaya. Kenan wannan tafiyar da suke yau suna farman mata ne, kuma matan da suka yi farme don su san kakane ta hiya suke don harka election da suke zauwa.
Canza yawo a tsakanin matan da suka yi fice a fagen siyasar Niger, irin su shugabar jam'iyyar Rasin Haɗin Kai Madam Bayar Maryama Gamace, da dai bangare matan da ke sha'awar shiga siyasa, yasa ONG Fada shirya wani taron muhawara domin nazarin matsalolin da ke hana mata 'yan siyasa kai labari a zabe.
Madam Baya kusan dai makyane da yau sunanta ta huta bisa kan harkan politik. Makyane da ta yi kokari a cikin harkan siyasa ta aza takara ga shugabancin kasa. Ba cikin hazar ne mun doke ta, mun san da lalle tana da abun da yawa da take iya faktaje da sauran 'yan uwan mata.
Za dai a ci gaba da irin wannan taro na tuntuɓa tsakanin mata 'yan siyasa da shugabannin kungiyar ONG FAD, a ci gaba da neman hanyoyin samar wa mata bakin fada aji a cikin jam'iyyun siyasar Niger, ta yadda za a ba su cikakkiyar damar shiga zaben gama garin da ake shirin gudanarwa a ƙarshen shekarar da muke ciki. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gai da Sulaiman Muni Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a kodayaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aishatu Sule dauke da shirin. A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, za mu tabo wani batu da ke ciwa ma'aurata tuwo a ƙwarya. Da zarar an ɗau wani tsawon lokaci ba a samu ba, wato rashin ko kuma jinkirin samun haihuwa ko kuma ɗaukan ciki a taƙaice. Tare da Dr. Khadija Abubakar Ibrahim, ƙwararren likita a asibitin gwamnatin tarayya da ke Abuja a ɓangaren IVF, za ta fayyace mana wannan matsalar. Na fara ne da tambayanta, ko me ke kawo matsalar rashin ɗaukar ciki da wuri?
Ƙwarai wasu matan suna samun matsaloli wajen ɗaukar ciki. Abubuwan da yake kawo matsala wajen ɗaukar ciki kuma ya kasu kashi biyu ne, akwai da ɓangaren mata, akwai kuma na ɓangaren namiji. Ba mace kadai ba dai take da matsala idan ciki bai samu ba. Abun da yake kawo matsala ta bangaren mata ya kasu kashi, akwai na daya wato ovulation disorder, wato a ce kaman al'adanta akwai matsala a wajen al'ada da take yi wata-wata. Takan samu matsala wata mace da kan dauki wata biyu, wata uku, wata ma har tsawon shekara ɗaya kafin al'adanta ya zagayo. Akwai kuma abin da ake kira cervical abnormalities, wato kenan akwai misali akwai matsala a wajen yanayin halittan farjinta. Akwai kuma wanda ake kira block tubes, wato bututun da yake tafiya da ƙwayaye ya kai su inda za su haɗu da maniyyin namijin a rufe yake. Sannan akwai abin da ake kira endometriosis, shi kuma wannan shine idan a ce misali a ce wani dan nama ya fito a cikin wajen mahaifan mace. Sai kuma akwai premature menopause, kenan mace ta al'adanta ya dauke kafin lokacin daukewarsa. Sannan kuma akwai kansa, wato ciwon kansa da kuma magani shi. Matsalar kansa yana kawo mace, zai hana mace daukan ciki, sannan kuma maganin shi chemo da ake yi ko kuma wannan mutan da ake sa musu wajen gashin ciwon kansa ne, shi ma yana iya sa mace ba za ta iya ta dauki ciki ba. Sannan akwai abin nan wani lokaci kuma akwai abun ba da ba za a iya ayi bayanin shi ba ba dalili za a zo wajen likitoci a duba a ga mutum lafiyar ta kalau namiji ma lafiyar shi kalau a bangaren da namiji cikin abubuwan da suke kawo matsala wajen mace ta dauki juna biyu sun hada da matsala wajen kwayoyin halittar ɗan namiji da ke cikin maniyyinsa wato a cikin maniyyin wani namijin zaka ga babu kwayoyin halittar ma kwata-kwata a na wani kuma zaka ga akwai su amma ba su da lafiya a na wani kuma ba su da ƙarfi a cikinsu sannan kuma akwai cututtuka kaman a ce diabetes ko kuma infection kaman gonorrhea da sauransu su ma suna haifar da matsalan daukan ciki in namiji yana tare da wannan matsalolin zai yi wuya in ya sadu da mace ta samu juna biyu sannan akwai abin da ake kira varicose wato kenan a gaban namiji akwai wani kumburi haka a gabansa akwai matsala shi ma yana haifar da matsalar rashin daukan ciki ga mace sannan akwai abin da ake kira premature ejaculation wato kawowa saurin kawowa idan namiji yana saurin kawowa yana wuya mace ko ya sadu da ita ta dauki ciki domin kwayoyin halittar da ke cikin maniyyin ba su riga sun gama girma ba saboda haka ba za su iya koda sun hadu da kwai din ba su samar da ciki wayannan abubuwa da na lissafa suna daga cikin abubuwan da suke ja matsalar daukan ciki daga bangaren mata da kuma bangaren maza
matsalar haihuwa a wayafi shafa ko kuma ga wayafi yawa a tsakanin mace da mijin
a yau a kowane al'umma a fadin duniya gabaki daya idan ba a samu juna biyu ba na dangana matsalan ne ga mata amma kuma wannan abu ba haka yake ba ba za a iya a gane waye ke dauke da matsalar rashin samuwar juna biyu ba har sai an zo asibiti an gwada an yi gwaje-gwaje a duba a ga matsalan daga bangaren namijin ne ko kuma matsalan daga bangaren mata ne a wani lokaci ma za a zo a yi gwaje-gwajen za a ga ba bangaren namijin bane ba kuma na macen bane kowa macen lafiyar ta kalau ba ta da wani matsala haka shi ma namijin bai da wani matsala shi ake kira unexplained factor ba za a iya ba wanda zai ce ga dalili
to kama a wani tsawon lokaci ne bayan an yi aure ake ganin cewa idan ba a samu juna biyu ba har abin zai iya zama matsala da ya kamata a je asibitin har ayi wayannan gwaje-gwaje da kike magana akai
idan namiji da mace suna saduwa akalla so uku ko so hudu a sati na tsawon
ta 12
amma ba a samu daukan juna biyu ba to anan ne za a ce ya kamata namiji da mace su zo asibiti don a gwada su a ga menene matsalan ne
to daga cikin irin gwaje-gwajen saboda masu sauraro su dan fahimci gwaje-gwajen dan wasu kin san tsoron zuwa asibiti da su kaman wa'anne irin gwaji ake musu
a yayin da namiji da mace suka zo asibiti don yin gwaje-gwaje don a gano me ye matsalan da yasa ba a samu juna biyu ba shine a bangaren namijin za a gwada kwayoyin halittar da ke cikin maniyyinsa wato SFE za a gwada a ga yanayin adadin su ya kai su samar da ciki da kuma yanayin halittar su ya kai su samar da ciki sa'annan bayan nan kuma za a gwada a ga yanayin halittar gabansa akwai wani matsala ko babu a bangaren macen kuma daga cikin abubuwan da za a gwada shine za a gwada na fari za a gwada sinadaran da ke taimakawa wajen samar da kwayoyin halitta wato kwayayen ta kenan sa'annan kuma za a yi mata hoto wato scanning don a duba cikin mahaifarta a ga ko akwai wani matsala ko kuma akwai wani tsuro a cikin shi ko kuma akwai wani waje da ya rufe daga cikin bututun
to likita akan samu yanayi na ƴan mata da an musu aure sai su fara lissafi wasiƙatan wata ba ko kuma waɗanda suka yi haƙuri din suka kai wani tsawon lokaci wasiƙatan wata ba din ba su tada hankali ba wannan irin shawarwari da za a ba su da kuma magidanta su ma saboda sai su ga kaman matsalar ba ta shafe su ba kaman mata kawai ta shafa waɗanne irin shawarwari zaki ba su
to daga cikin shawarwarin da zan ba ma ma'aurata shine idan har shekara ɗaya ya tafi an yi kokarin samun ciki amma hakan bai samu ba yana da kyau su taho asibiti don a duba a ga menene matsalan sannan a san yadda za a shawo kan matsalar sannan magidanta kuma ya kamata su sani wannan matsalar ba matsalar mace ita kadai bane, matsalar nasu ne gaba daya. Saboda haka ya kamata kar ya daga mata hankali, ya nuna mata cewa matsalar tata ce, yayi kokarin kwantar mata da hankali a koyaushe, domin idan hankalinta ya dage ma koda matsalan ba ta tattare da kowane matsala, daukan ciki zai yi wahala in hankalinka ba a kwance ba. Shi ma wannan wani babban hatsari ne da zai haifar da rashin samuwar juna biyu. Sannan yana da kyau ma'aurata su dinga kokarin cin abinci mai lafiya wanda zai gyara garkuwar jikin mutum. Shi ma zai taimaka wajen samun juna biyu. Domin a misali a bangaren mace, yawan shekaru yana sa kwayayenta su rauku da kuma karfin su nan ma ya rauku. Saboda haka yana da kyau su zo asibiti da wuri don a duba a ga menene matsala, a shawo kan matsala.
To a gaida Dr. Khadija Abubakar Ibrahim, kwararriyar likita a asibitin tarayyar Abuja da ke bangaren IVF. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin lafiya uwar jiki na wannan makon. Muna fata za a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julie Lathers Gresham da ta haɗa mana shirin, ni ce Aishatu Sule. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Da Aishatu, yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙon da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Jama'a assalamu alaikum. Saƙon mu na farko ya fito daga Ahmadu Abasha Mashina da Kawu Mai Goro kuma suka ce baki daya zuwa ga sashen Hausa na murya Amerika. Hakika sanar da jerin sharuɗa waɗanda makarantu za su bi a Najeriya kafin a kai ga bude su, wanda aka rufe saboda cutar coronavirus da gwamnatin Najeriya ta yi yayi daidai. Saboda wallahi mun kosa da zaman gida da ɗalibai suke yi, dan yana kawo mummunan kuma baya ga karatun su. Allah ya sa mu dace. Amin summa amin. Sai kuma saƙon mu na gaba ya fito daga Haruna Abdul Mai Gado Doguwa da Yasu Ibrahim dan Bushiya suka ce baki da assalamu alaikum bai Hausa. A yau ma dai kira zamu kaiwa gwamnatin tarayya cewa ya kamata dauki matakin gyara tsarin kungiyoyin sa kai masu taimakawa jami'an tsaro, domin idan ta lura a cikin waɗannan kungiyoyi akwai kabilun da ba sa da yawa a ciki, kuma hakan yana takarawa wajen kare matsalar tsaron. Muddin aka ce an hada kowace kabila, to babu zancen wata kabila ta kai wata kabila hari. Ya kamata a duba wannan lamari. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Hafizu Balarabe Gusau, yace assalamu alaikum bi Hausa. Ya ce tabbas rikicin jam'iyyar APC a Najeriya wata manuniya ce da ke nuna yadda jam'iyyar ta gama cin kasuwarta za ta watse. Domin kuwa Juma'a mai kyau tun daga Laraba ake gane ta. Haka muka ga jam'iyyar PDP ta gama cin kasuwarta a shekarun baya. Ta zo ta yi tangal-tangal ta rasa mulkin Najeriya saboda gazawarta a wancan lokacin. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Abubakar Kawo Girgir, ya ce salamu alaikum bi Hausa. Ya ce cikin lamami da lumana, muna kira gwamnatin tarayyar Najeriya da ta biya masu yajin aiki buƙatunsu da kuma samar musu da kayan aikin da za su kare kai daga kamuwa da cutar corona. Domin shigarsu cikin yajin aiki a wannan lokaci ko ma baya ne a yakin da ake da corona da sauran cututtuka da suka addabi al'umma.
Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a taƙaice.
Kasafilo a taƙaice, New Zealand Ayo Alhamis ta bayyana mutum na uku da ya kamu da coronavirus a cikin makon nan, lamarin da ya sanya gwamnati sake ɗaukar tsauraran matakan killace masu shigowa ƙasar bayan da ta yi shelar kauda yaduwar cutar a ƙasar. Duk sabbin kamuwar su uku sun shigo ne daga wasu ƙasashe na sassan duniya zuwa New Zealand, na baya-bayan nan ya zo ne daga Pakistan wanda tuni aka killace shi. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da babban jami'in diplomasiyyar China kuma mamban kwamitin zattarwa na jam'iyyar Communist ta China Yang Jiechi a jiya Laraba a Hawaii. 'Yan majalisar wakilai da sanatoci na jam'iyyar Republicans da Democrats na Amurka sun yi nisa a shirin nan nasu na yi wa aikin 'yan sanda garan Bawul, ta yadda ma da 'yan majalisar wakilan da sanatocin ke shirin kaɗa ƙuri'a a kai a mako mai zuwa.
Masu sauraro, a nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma a shirinmu na dare da misalin karfe 9:30 za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni. Za kuma yi zartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu, da ta yana gabatar da shirin da kuma Julia Rashimu da ta bada umarni dama injiniyan mu na yau Nisar Fil Hashim Gumal da na shirya na kuma gabatar daga birnin Washington DC ke cewa ku dakatar shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.